Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel. Tare da Baba Yakubu Makera da sauran abokan aiki miki kamu wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Disamba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilo a jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantar su a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkanin su sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar Rasha ce take aikata hakan. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa bukatar gaggawa a jiya Alhamis.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa jihar Katsina ta samu nasarar kubutar da ɗaliban kankara da aka sace.
Yanzu haka mun tura motoci a can jihar Zamfara a cikin dajin nan dozin 'yan sojoji da 'yan sanda da suke wurin su rako su a kawo su nan Katsina komai da zai insha Allah.
Haka kuma za a ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da mara wa 'yan bindiga baya. Ko me yasa?
Yadda jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan 'yan bindiga daɗi haka sakaka. Sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya, Zamfara ake tafiya da mutanen.
Muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke zagayawa suna kawo mana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai an fara da gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantar su a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Sai dai gwamna Aminu Bello Masari ya faɗa wa talabijin kasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba. Ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukan su ke nan ba, a cewar gwamnan. Yana faɗa wa talabijin ƙasa ta NTA yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciya jihar Zamfara. Wannan labari na zuwa jim kaɗan ne bayan da aka sake wani hoto bidiyo a jiya Alhamis wanda ke nuna ɗaruruwan yaran makarantar da aka yi garkuwa da su tare da mayakan ƙungiyar Boko Haram. Kamfanin dillancin labaran Reuters da AFP na Faransa sun ce sun samu damar tabbatar da sahihancin bidiyon amma ba nan take ba. Sai dai AFP ta rawaito ta samu wannan bidiyo ne ta tashar da Boko Haram suke amfani da ita a baya. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkanin su sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar Rasha ce take aikata hakan. Sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ya ce lamarin na tattare da babban hadari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba kananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine-ginen kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. Kimantawa da hukumar kula da tsaron yanar gizo ta Amurka ta yi shi ne ya yi bayani dalla-dalla tun lokacin da labarin ya fara bayyana a ƙarshen makon jiya. Ma'aikatar Bital Malin Amurka da ta kasuwanci suna cikin ma'aikatu da ke tattara bayanai da kuma samun sakonnin email da masu kutsen suka kai wahari. Sashen tsaron yanar gizo ya yi kashedi cewa cire cutar kwamfuta da aka jefa a cikin yanar gizon zai yi matukar wahala da kuma matsala. Biden da ke shirin zama shugaban Amurka na cikin 46 idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu ya ce akwai abubuwa da dama da bamu sani ba, kuma waɗannan abubuwan da bamu sani ba su ne ya kamata mu fi nuna damuwa a kai. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa buƙatar gaggawa a jiya Alhamis. Kwamitin na masana masu zaman kansu da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta FDA ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i 7 domin bada shawara akan maganin rigakafin da kamfanin Moderna ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko. Shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani, in ji Dr. Haley Gans, na sashin nazarin magunguna a jami'ar Stanford a jiya Alhamis. Labarin na zuwa ne yayin da Amurka ta samu mutum 310 da suka mutu da cutar coronavirus a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Akwai wasu da dama da yawansu ya haura 17,000,000 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a Amurka. Hukumar FDA bisa bukatar gaggawa ta tabbatar da za a iya amfani da maganin daga yau Juma'a. Da zarar an tabbatar da amfani da maganin, kamfanin Moderna da ya maganin zai fara aika maganin kusan zubi biliyan 6, wanda za a fara basu maganin da farko su ne ma'aikatan kiwon lafiya da kuma masu kula da gidajen tsofaffi.
Kafin ba bai sake dawowa da cigaban labaran, za mu leƙa ƙasar Najeriya, inda gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin ƙasar ta samu nasarar karɓo ɗaliban sakandaren kimiyya ta ƙanƙara da aka sace kwanaki 5 da suka shuɗe. Gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya bayyana haka a jiya da dare a hirarsa da wakilinmu Sani Shu'aibu Malamfashi.
Jim kaɗan da labarin ya so gare mu cewa an sako ɗalibai 344. Da aka sace sai na garzaya cikin daren nan don tabbatar da wannan nasara da aka samu kwana 5 da sace waɗannan ɗalibai.
Raka dai haka wannan alamar yake?
Haka yake, yanzu haka mun tura motoci a can jihar Zamfara a cikin dajin nan domin 'yan sojoji da 'yan sanda da suke wurin su rako su a kawo su nan Katsina komai da rai insha Allah. Ƙwararre kuma mun riga mun ga shugaban ƙasa. Ya an same su shi ma kuma ya ce zai gan su gobe da safe kafin ya koma Abuja.
To yanzu akwai wani tsarin abinda kuka shirya kenan idan sun zo na kaman a jibe lafiyar da wasu abubuwa kafin
a kwanta? An mun shirya likitoci gobe da safe za su bincika kowane cikin ɗaliban kafin mu haɗa shi da iyayen shi.
To ranka dai akwai labarin yaron da ya kira iyayen shi ya ce shi yana dokan daji baya hannun waɗannan mahara, ya ce akalla akwai kuma wasu tare da su haka nan a cikin daji sun rasa inda suke. Akwai wani taimako ko da za ku iya yi wajen?
Bai ma ni yanzu wannan labarin wurin ka nake jin shi. Mu muna da mutane in muka samu wannan labari in har dai zai magana ai wuce easily geolocating ai bai da wani wahala in har yayi magana yace suna cikin daji. Kaga akwai waya hannun su ke akwai waya hannun su kaga za a ɗauki coordinate ɗin su ke
tun da farko sai da ƙungiyoyin arewa da dama suka shirya zanga-zanga ta lumana don jawo hankalin mahukunta su hamzarta kubutar da waɗannan ɗalibai kafin abin ya ta'azzara. Sani Shu'aibu Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Gai da Sani Shu'aibu Malamfashi. Har yanzu ne kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Alhamis, Majalisar Dinkin Duniya ta tattara dala miliyan 35,600 domin taimakawa mutane da yakin Tigray na ƙasar Habasha ya shafe su. Wasu mutane 50,000 sun arce daga yankin zuwa makwabciya Sudan, kana wasu dubbai sun rasa matsugunansu a cikin gida tun lokacin da yakin ya fara a watan da ya gabata. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Alhamis cewa za a yi amfani da wani ɓangaren kuɗin ne a taimakawa 'yan gudun hijiran da suke Sudan, yayin da sauran kuɗin kuma za a taimakawa mabuƙata a nan yankin Tigray. Dakatar da yaƙi irin wannan yana da matuƙar wahala idan ya ta'azzara. Rayuka da aka hallaka ba za a iya dawowa da su ba, kana damuwa da suke da ita kuma za ta ɗauki tsawon lokaci. Yanzu ƙananan yara ba su samun taimako. Abinda muke nema ita ce hanyar shiga yankin ba tare da damuwa ba, in ji Mark Lowcock, mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai. Wannan sanarwa na zuwa ne biyo bayan sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin, ciki har da maido da hanyoyin sadarwa a wannan mako. Ma'aikatan gwamnati da dama sun koma bakin aiki, kana an buƙaci masu bindigogi su ajiye, yayin da Prime Minister Abiy Ahmed ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a yankin da yaki ya ɗaiɗaita. A ƙarshe, jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO sun faɗa a jiya Alhamis cewa China za ta yi marhaba lale da wata ƙungiyar ƙwararru daga hukumar WHO don su yi bincike akan asalin cutar COVID-19 wanda coronavirus ke haddasawa. A wani taron manema labarai a Manila, Daraktan hukumar bada agajin gaggawa na yankin na WHO Dr. Babatunde Oluwakure ya faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta tuntuɓi China kuma suna tattaunawa akan wurare da za su ziyarta. Hukumar ta sanar a ranar Laraba za ta tura wata tawagar masu bincike zuwa ƙasar China a farkon watan Janairu don yin nazari akan abin da ya haifar da annobar a duniya da ta kashe sama da mutum miliyan guda da 600,000 zuwa yanzu, a cikin adadin sama da mutum miliyan 74,200 da suka harbu da cutar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da daukar nauyi tare da marawa 'yan bindiga baya a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan Mai na kai ne ya haɗo mana.
Na tambayi mukaddashin kakakin jam'iyyar APC na ƙasa, Mr. Kine Nabena, cewar wannan fa babbar magana ce ko suna da hujjan wannan zargi?
If you look at the situation whereby you see San Francisco, for example, give amnesty to some of the bandits.
Yace idan ka duba ga misali yadda jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan 'yan bindiga daɗi haka sakaka, sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya, Zamfara ake tafiya da mutanen domin a can ne 'yan bindiga suka fi samun natsuwa da kwanciyar hankali. Hatta waɗannan ɗalibai na sakandaren kankara da aka sace kwanan nan, Zamfaran nan fa aka tafi da su. Duka 'yan ta'addan da ke zuwa Katsina suke tafka aika-aika, dukkaninsu daga Zamfara suke zuwa. Bai kamata a yi siyasa da sha'anin tsaro ba, wannan fa rayuwar mutane ake magana. To amma kuma lokacin da jam'iyyarku ta APC ke mulki a Zamfara, an yi ta kashe-kashen rayukan bayin Allah. Hasali ma wasu na ganin a wannan gwamnatin ta 'yan adawa ne aka fi samun ɗan sararawa. Ko me za ka ce akan haka? In har da sauki, me yasa har yanzu ake ci gaba da wannan kashe-kashe? Abin da muke cewa a nan shi ne, kar PDP ta yi amfani da wannan a matsayin gasa ta hanyar amfani da rayukan bayan Allahn da ba san hawo balle sauka. Saboda haka ya kamata jami'an tsaro su yi abin da ya kamata. To kowane martani gwamnatin jihar Zamfara za ta mayar akan wannan zargi? Zailani Baffa shi ne babban mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara akan harkokin watsa labarai.
Akwai matsala wanda muka samu kusan shekara 8 ko shekara 9 shi ne lokacin da APC suke mulki a jihar Zamfara, wanda jini bai taɓa zuba a ɓangaren arewa maso yamma kamar wannan lokaci ba. A rana ɗaya an kashe mutum 150 an kashe. Gwamnatin nan ta matawalle ita ce ta kawo zaman lafiyan da a yau ba ka jin irin wannan munanan abin da yake faruwa lokacin da APC suke mulki.
Abin da suke cewa shi ne yawancin duka 'yan ta'addan idan suka sato mutane jihar Zamfara suke shigowa da su. Yanzu ma waɗannan yaran kankara an kai su Zamfara. To shi ne suke cewar kamar Zamfara tana nema ta zama kamar mafaka na 'yan ta'adda.
Dajin nan fa namu na Zamfara. Daji ne wanda yake za ka yi tafiya ka ɗauko foto ka fita ka shiga kirji har tare da yake kaiwa wannan dajin. Idan sun fi samun sakin jihar dazu suka jihar Zamfara, abun kunya ne a ce gwamnatin tarayya wanda take da jami'an tsaron da ya kamata a ce sun yi maganin wani abu, sannan a zo a ce wai gwamnatin ta ita ce wai ta ba su mafaka.
Idan ka duba kaman gwamnonin APC da suke zagaye da Zamfara duka sun ce su ba ruwansu da wani maganar sulhu nan gaba da 'yan ta'adda, amma kuma kun nace cewar ku kuna kan wannan magana ta sulhu wanda ake ganin kaman hakan marawa 'yan ta'addan baya ne.
A wannan maganar banza ne saboda mu shi ya kawo mana ma zaman lafiya.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa cikin shirin da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amerika da gidan radio Dalol FM na Dogon Duci. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tarihin garin Dogon Duci da ke cikin jihar Dosu, Jamhuriyar Niger. Mai gabatarwa Abdulaziz Dayuma. Domin jin tarihin garin Dogon Duci, mun yi hira da wannan malamin.
Ni ne Isa Sumana Danni, dan Galadiman Kwana. Kwana shi ne mai garin Dogon Duci, shi ne basara kenan.
Yau garin Dogon Duci shekara nawa da aka kawo shi?
To, mu cikin tarihi ni kamar irin na bangare mun ba mu aiki da abin da kun sarrafa kace ma dat a ce shekara kaza ne an kanada abin da muka aiki da shi da ce an yi abu kaza lokacin sarki kaza an yi abu kaza lokacin da an kai abu kaza da shi ne muke aiki amma in kun kai sai kuna aiki gano shekarun garin da kun ji dai ba nan ne mun kawar zama ba da sun ku komo da dauran nan sai sun ku koma can garin su tullu a cikin garin yan tsakanin birni da bagaji nan ne garin cikin harko na arawa da sun ku zo sun ku ga mai suru ka hudu sai ita sara uniya amma sarauniya ta uku ta lugu ta aikon sako ta ce aje a gaya musu kasu zamna guri guda duka hudu su watsu su tare kasa in baka dan ba wasu su kwa tare kasa da tasu tun kasa tasu da kowa shi kama nashi bangare shi ta iko sai su mutanen mu sun kasa su garin sun kawar zama sun kai gari da aka ce ma garin Kwanawa da garin Kwanana sun ta sun kai birnin Bando sun kasa su da birnin Bando sun kai jini ga jini ganan cikin duwatsun ga da gabas ga tabbis har akwai sauran saken shi da duwatsu da itace to da can ne sai sun kasa su sun kasa ko kasa gangan tamki wuri da kuma kwakka da kwakka sun komo shamu tsaga to nan shamu tsagan ne sai sun karabu biyu wanda akwai na lokacin nan kwana da kawa kace mishi ikon da kawai nan da sun kai shawara ka atashi sai ke to shi za suna da gabas ga dukin can da kawa ya da mai zari can za a kawo gari wanda dan Galadima ne kane ne yace shi mutanen shi ba zuwa ga inuwa duci mai kawa yace kaga dukin can ya ka can dogo dukin can yake can za a kawo gari yace can zai koma sun ka taba garrama sai ce to babu lahi rabuwa bi ba lahi ne ba sai shi wa yace ce kawo mai zari shi ko to nan ga dan Galadima kawa dogon duci shi amma ne zamu nan ga to kaji yanda an ka kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da Fulani na Sokoto Usman Dan Hodiyo yace gobir ya kona garin su da kace ma Alkalawa sana akwai garin Dogon Duci yanzu wanda gari sai nan ma sun tarihi su suna iya su kida ya su ga ko shi nan kawai ga abin da muka sani kuma bisa ga kana muka tsaya
su wa ne suka kafa garin Dogon Duci
an sun kafa shi garin da sunan Dogon Duci suna Kwanawa shi dan Galadima Arhona shi ya zo nan ya kafa gari shina dan Galadima Kwana na mai zari da Kwana ya mutu sai shi ya zan Kwana sun kasa su gida abin nan ka kawo sunan daki 40 magadan sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana
to daga Kwana na harko har zuwa yau Kwana nawa akai
to daga Kasala har zuwa ga Abdul Karim na makaka yau Kwana 20 shine na 20
wanne irin kabilu ake samu
wannan abinda a cikin Dogon Duci ka gani akwai sukur hoyanga akwai Adarawa akwai Goberawa akwai Hillani mu Kwanawa Arawa ba garin wadanda su sunan sun cikin garin
me ya bambanta garin Dogon Duci da sauran garuruwa
to bambanci ne tana dauka huska biyu ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman baliki nan ga amma an dauke shi kan tarihi gabanin nasara shi zo shi abinda a bambanci ne gari ne wanda mutanen da a cikin shi kansu game kuma abinda a sana'arsu halbi da noma
menene mutanen gari ke alfahari da shi
to abinda muka bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asulin mu mun hito daga aka zama ko dan Ari Kalumbu ne to wannan asulin namu da shi muke bugun gaba
to ayyuka
shi daga noma ne ban noma ba babu wata sana'a inda ban zuwa harkoki yanzu kai zance koko tunda
eh kawai ga yanzu mene na ayyukan
sana'a suka yi mutane ga sun kana gani wata iri ba ayi a tai Sokoto a suka kaya kuma gabani aka shawaru kana gani ana bisa cewa sufuri su kira kuma a tai Sokoto a dauko kaya a tai akai sai hilingi a taka sai cikin mali wannan sana'o'in su ne sun ka buda mu mutane hanya ta arziki
to a sanin ku akwai wani taki da ake magarin Dogon Duci
to takin da akai dai taki ne na Kwana gabi ta dodo kwana osal ko masu gungunma haka ne suka hodi da kidi in baka tambaye su na baka sani sai dai ka ji ana kidi an baka sabin an kace ba
ko kun san akwai wasu waƙoƙi da an kai ma garin Dogon Duci
a kware ku akwai waƙoƙi da yawa ban san kansu ba kowa na ta yi
waɗanne irin kalubale na al'umma na garin Dogon Dutse ke fuskanta?
To akwai matsaloli da yawa. Matsalar mu guda ta farko da tabbawa ya kowa kuma kowa samun ta ido shine ruwa, waɗanda daga gani ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma, dole mutane sun koma daji dan wuri bai zama ruwa, duk in suka gangara da cancana suka zo kuma sai suka ba su shigiya, bayan musan yi suka shigiya ba kaga wannan babban matsala ta, kuma sai an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda ruwan nan in an ce da su za a yi sanja sai karshen tudu, sai an yi wuta sai karshen tudu, can tsaye na adda ramin da a ƙasa ga nan wanda in sun ce su guda ne ko a wani unhuwani da su. Bayan wannan shi da inda aka ce ana noma, to akwai matsala ta makiyaya da manoma, wannan ita ko babban matsala ta rishin aiki da doka wanda ta hidda hanya ta bisashe su ta yi azab in su kuma su zage ba su tsaye su shigo cikin gonaki, kullum tsayayya ta kullum tankiya ne.
Wa'annan matsaloli al'umma suke so hukumomi su yi musu magani?
Eh to yanzu dai kaka mazancan ruwan ga masu kama wannan babban matsala ta, tunda gudan anguwa ba mu iya tsaya ciki, in ka tsaya kuma gidan ka wadwa shiga, kuma ruwa an suna kama ba su haƙi nan da nan, in an samu duwar za a ai gota nan ta ja ruwa ta kai su daji, to an kyauta mutanen Dogon Dutse. Na biyu shine zancan wannan garin gamkare na Hillani, in an tilasta makiyaya su aiki da dokokin da an nasu na an hidda musu hanya, gonakin mu ne an ka amshi an ka hidda musu hanya burtali, an ba tsara su gare sai su zo cikin gonaki suna kiwo a gani wannan.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
Wow. mu tashi tsaye da addu'o'i saboda babu wani abin da zai iya bishe mu face addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Aisha ya ce mana inda aka ce maka ana kokarin gargadi a kansa, to wannan abin ba za a tare wannan abin ba in Allah ya kaddara shi. To da aka tantance abi har ya kare wannan abin shine addu'a. Haka shi layu guni hazara min qadrin wa du'a yanfa'u mimma nazara mimma lam nazar. Abin da ya sauka da abin da ma bai riga ya sauka ba addu'a na iya sare shi. Don haka mu yi kokari zuwa ga wannan abu, mu tashi da addu'o'i, sa'annan kuma mu kira sauran jama'a da yin nafilin dare, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a cikin ƙarshen ukun dare ya kira ga duk wanda yake bukatan wani abu a wurinsa. Don haka mu da muke bukatan zaman lafiya a wurin Allah sai mu tashi a wannan lokacin mai sa'idin nan, kuma muna kira zuwa ga gwamnati shi kuma yayi canje-canje, ma'ana yayi musanyen wanda ya sa da cewa yana bukatan su duba matakan tsaro na Najeriya tunda abin take shi take cinye su a canza wasu a ga su kuma yanda za su yi, mu ma sai mu mara bayan su da adda sai zanto komai ya tafi daidai. To don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan bayanan da muka yi Allah ya karɓar mana, sa'idin nan kuma muna roƙon gwamnati ya rinka sauraron malamai da kunni na basira, kuma ya aiki da watan umarni su idan ya ga bai suwa ba da zance na Allah ba. Kuma Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya, mu ya ba mu zaman lafiya, kuma shi ma shugaba Allah ya ba shi basira da kuma ƙarfin imani a wurin taimakawa talakawa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah ya saka malin da alkhairinsa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
To sarfilo a takaice, a jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantarsu a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Sai dai gwamna Aminu Bello Masari ya faɗa wa talabijin ƙasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba. Ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukansu ke nan ba, a cewar gwamnan. Yana faɗa wa talabijin ƙasa ta NTA yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciyar jihar Zamfara. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai juyin gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkaninsu sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton ƙasar Rasha ce take aikata hakan. Sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka ya ce lamarin na tattare da babban hatsari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba ƙananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine-ginen kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa buƙatar gaggawa a jiya Alhamis. Kwamitin na masana masu zaman kansu da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta FDA ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i 7 domin ba da shawara akan maganin rigakafin da kamfanin Moderna ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko. Shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani, inji Dr. Haley Gans na sashen nazarin magunguna a jami'ar Stanford a jiya Alhamis.
Masu raro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon taya murna ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani bisa cika shekaru 40 akan karagar mulki. Ubangiji Allah ya ƙara wa sarki lafiya da ƙarin shekaru masu albarka. Haka kuma muna miƙa saƙon taya murna ga baradar ringin Alhaji Sabo Wada bisa aurar da ƴaƴansa mata biyu da zai yi mai jaddada Saratu wanda za a yi gobe Asabar da ƙarfe 12 na rana a kwalejin ilimi ta garin Ringim. Allah ya bada ikon zuwa, amin. Yanzu amadadin Baba Yakubu Kirde ce na gabatar da shirin da kuma Tibahiru Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.